Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashin Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Rikicin manoma da makiyaya babban matsala ce da ke yawan addaba kasashen nahiyar Afirka, lamarin da kan janyo asarar rayuka da dambun dukiyoyi. A yankurin shawo kan rikicin, wasu gwamnatocin jihohi a Najeriya da suka haɗa da Benue da Taraba da Ekiti suka ɗauki matakin kafa dokar hana kiwo a fili, dokar da ta janyo cece-kuce tsakanin 'yan ƙasar. A can ƙasar Jamhuriyar Nijar ma ana fama da wannan rikici tsakanin manoma da makiyaya, inda hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke tashi tsaye danganin sun wayarwa da mutane kai muhimmancin zaman lafiya da hanyoyin kaucewa afkuwar rikice-rikicen. To daga Nijar idan muka tsallake ƙasar Burkina Faso muka je ƙasar Ghana, a can ma rikici tsakanin Fulani makiyaya da manoma a jihar Ashanti da gabashin Ghana ya yi munin gaske, inda har gwamnatin ƙasar ta kafa wani kwamitin aiki na sojoji da 'yan sanda domin daƙile matsalar, har ta ba da umarnin harba duk shanun da aka hango tare da masu kiwonsu. Kan haka ne Fulani a Ghana ke kokawa kan irin cin zarafin da suka ce ana yi musu sanadiyar wannan kwamiti na sojoji da 'yan sanda da gwamnatin ƙasar ta kafa. Haka ne kuma ya sa wakilin muryar Amurka a Ghana, Ridwan Abbas, ya duba mana wannan lamari.
Ƙungiyar Fulani a Ghana sun buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta kawo musu ɗoki don dakatar da cin zarafin da gwamnatin Ghana ke yi wa Fulani da shanunsu. Fitina tsakanin Fulani makiyaya da manoma a jihar Ashanti da gabashin Ghana ya yi munin da har gwamnati ta kafa wani rukunin aiki da cikawa na sojoji da 'yan sanda da aka ba su umarnin su harbe duk shanu da za su hango da masu kiwonsu. Hakan ya yi sanadin kashe shanu sama da 500 cikin garin Agugu da gunduman Sacira Farm Plains. Ganin cin zarafin ya yi yawa ne, ƙungiyar Fulani ta ƙasa ta shirya taron manemar labarai don gabatar da kukansu. Sheikh Usman Bari ne shugaban ƙungiyar Fulani, ya bayyana makasudin taron.
Muna so mu nuna ma duniya gaba daya irin cuta da kuma cin zarafi da zubar da mutunci da Fulani suka samu kansu a cikin wannan kasa a cikin kwanakin nan na baya. Muna son mu duniya mu nuna musu abin da ya faru, sannan kuma mu nemi daga Allah kuma da al'umman duniya da kuma musamman gwamnatin Ghana da sauransu a tsayar da irin wannan cin zarafi da zalunci da ake ma Fulani.
Shi wannan makiyayin Alhaji Umar yana bayyana irin abin da ke wakana ne a kansu da shanunsu a daji.
Wannan abin na lakamin da suke rike da shi wai Fulanawa. Ba dabbobin nan da ke wurin nan ba na Fulanawa ba. Akwai waɗanda suke kula da dabbobin na su ne makiyayan nan. Su zama abin da waɗanda an doke su ne su yi aiki. Abin da muke zama kuma ba ko inan da zaka yawo ta sai da agogon nan ka duba makiyaya. Baka gan wurin da ba biyan tax. Kowane shekara duka muna biya. Muna da resisin kuma da zamu yi mu testify wannan.
Shi ko Alhaji Halfa cewa yayi. Akwai sin rai da nuna bambanci cikin abin da duke faruwa nan.
Ya kamata mutanen garin mu Ghana su san kaman kiwo livestock yana cikin bangaren agric sector. Ma issue sun nan problem guda da muke samu shine ana stereotyping harakar da ke faruwa go. Media na represent abin kaman alien versus our Ghanaian community problem. Alhali ba haka ba.
Malam Irbad Ibrahim masanin abin da ke kai yana kawowa a duniyar nan. Yayi sokaci akan irin matakai da ake ɗauka don samar da mafita daga wannan fitina.
Babu wani matsalan da ba iya a magance ta. Saboda shi kaga muna gode ma shugabanni domin za ka ga kaman suna son su yi amfani da diplomasiya. Ba wai ba mu yadda ko wani ba ka za a yi gwagwarmaya kaman kan da ka ce chief of defense staff ya ce kar a resist abin da sojoji da yi. Shugabanni kuma sun fito sun ce a su dai hanyar diplomasiya za su yi aiki da su shi kungiyoyin duka suke collaborate da juna. Assurance da zan ba iyayenmu shi ne ina kyautata zato kama wannan matsala za a magance ta domin gaskiya ababen da suka gudana ababa ne da suka saba da tabi'a 'yan Ghana mu da kanmu.
Su dai makiyayen suna roƙon gwamnati a daina kashe musu shanu hakanan. Kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi tsakani a biya duk waɗanda aka kashe musu shanunsu diya.
A shirinmu na mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu ji ta bakin hukumomin Ghana da suka kafa wannan kwamiti don sansanin hujjarsa ta daukar wannan zazzafin mataki wajen tunkarar shawo kan matsalar makiyaya da manoma. Masu raro anan muke da sa'a a shirinmu na wannan makon. Sai ya kasance da murya Amurka a shirinmu na la'asar duk ranar Talata. Yanzu a madadin Ridwan Abbas zai taimaka wajen kawo muku shirin. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta rere ta mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.